Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na Fatuwar Rahma. Shirin da kan amsa tambayoyin da ku masu sauraro kuke aikowa a dukkanin ranakun Asabar da kuma Lahadi. A yau muna Asabar 8 ga watan Rabi'u Tsani shekara ta 1435 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 8 ga watan Fabrairu shekara ta 2014. Kamar yadda aka saba masu sauraro, za ku iya aiko da tambayoyinku ne a kan lambobin waya 0800 555 4443 ko kuma 0700 777 4442 ko kuma ta kan 0700 366 1455. Kuma za ku iya aikowa ta kan adireshin email na yanar gizo a kan fatuwarrahma@yahoo.com ko kuma ta kan shafin Fatuwar Rahma da ke dandalin nan na sada zumunta na Facebook. Kuma kamar yadda aka saba, muna tare da babban shehi malami a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jallemo, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci na Jami'ar Bayero da ke nan Kano. Malam, bari a tsakiya zan fina fara kuma sunana Anas Idris Hassan, wanda zan kasance tare da ku a cikin wannan shiri. Kuma kamar yadda aka saba, muna tare da shehin malami a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jallemo, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da kuma addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano. Akar makalla, bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, yace wani mutum ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, yace ya Rasulullah ausini, ya ma'aikin Allah kai min wasiya. Sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace da shi, la taghdab, kada kai fushi. Mutumin nan ya sake maimaita wannan tambayar tashi, ko wannan bukata tashi, ausini ya Rasulullah, ya ma'aikin Allah kai mini wasiya. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sake cewa da shi, la taghdab, kada kai fushi. Babu shakka Annabi sallallahu alaihi wa sallama mutum ne wanda yake mai kyan hali, mutum ne mai hikima, mutum ne wanda yake kula da kowane mutum ya ga irin bukatunsa. Don haka lokacin da zai zo wajen sa ya nemi wani abu na wasiya ko nasiha, Annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan yi masa magana ko nasiha daidai da bukatar da ya ga tafi dacewa da shi. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya duba wannan mutum, ya kuma ga cewa mutum ne wanda yana da wani abu na fushi. Don haka Annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya tashi masa wasiya, ko ya yi bukaci Annabi ya yi masa wasiya, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga bara ya takaita masa akan la taghdab, domin wannan ita ce cutar da take damun sa, kuma wannan cuta ita ce za ta haifar masa da abubuwa da dama waɗanda suke marasa kyau. Babu shakka mutum ya zamo mai danna zuciyarsa, alama ce da take nuna cewa wannan mutum jarimi ne, domin danna zuciya wani abu ne da ba kowa ne yake iya yin shi ba, sai mutanen da Allah ta'ala ya ba su ƙarfi, waɗanda suka fi ƙarfin zuciyarsu, wato suka fi ƙarfin zuciyarsu, aqwiya alal irada, sun fi ƙarfin abinda zuciyarsu take so su aikata. Muminai suna da ƙarfin imani, don haka ba abu ne mai sauki ba idan mutum ya yi fushi ya iya danne zuciyarsa, ya iya ainihin danne hushinsa. Ba abu ne mai sauki ba idan aka bata wa mutum rai ya iya haɗiye fushinsa. Ba abu ne mai sauki ba mutum idan aka yi masa ba daidai ba ya ki tunanin, ko ya hana kansa tunanin ɗaukan fansa. Shi yasa Ubangiji ta'ala da ya kwaɗaitar da muminai akan wato haƙuri da yafiya, duk da cewa suna da damar lokacin da aka taɓa wani abu na haƙƙinsu su nemi haƙƙin su wannan shari'a bata hana ba wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Allah ya ce wanda ya yayi ba daidai ba to sakamakon sa shine shi ma ayi masa ba daidai ba. Sai yace faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Amma wanda yayi afwa kuma ya kyautata to wannan sakamakon sa yana ga Allah. Ubangiji ta'ala ya kwadaitar da batun danne fushi da hakuri da yafiya, ya kuma faɗi wani gwaggwaban sakamako, yace sakamakon sa yana ga Allah. Wato kamar Ubangiji ta'ala yana cewa idan an yi maka abin da ba daidai ba, kana da damar karama, kana da damar karama kwaton kwacin yadda aka yi maka. Amma da za ka yi hakuri, to kamar abin a hannuna, ni zan maka sakayya. To kaga ina ganin wato zai yi wahala a ce mutum ya yi aiki da hankalinsa ya nutsu, ya ji wannan faɗa ta Allah, ya ji wannan aya ta Ubangiji. Allah ya ce in za ka rama ka je ka rama, amma daidai yadda aka yi maka. Amma in ka yi hakuri, to ka ba abin a hannuna. Amma mutum ya zaɓi cewa a'a, shi zai ɗauki abin a hannunsa, zai rama da kansa. Tabbas idan mutum ya yi tunani, zai ga cewa gare ya bar abin a hannun Ubangiji, shi kuma Ubangiji ya yi masa alkawarin zai masa sakayya. Don haka Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cewa jaranta ita ce mutum ya iya danne zuciyarsa, ya iya hana wato fushinsa ya bayyana yayin da aka ɓata masa rai. A cikin mutane wannan ita ce jaranta. Mai irin wannan ɗabi'a shi ne jarumi, shi ne wanda ya isa, shi ne namiji. Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana cewa laysa ash-shadidu bis-sur'a innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Laysa ash-shadidu bis-sur'a, ba mai kayar da mutane a fagen kokowa shine mai karfi ba. Annabi ya ce a'a, mai karfi shine wanda yake iya danna zuciyarsa yayin da ya fushi. Haka nan Imam Muslim ya rawaito hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa sahabbai, ma ta'udduna as-sur'ata fikum, wa kuke daukan shine mai karfi mai kayar da mutane a cikin ku? Sai suka ce allazi la tasra'uhu ar-rijal, suka ce ai shine mutumin da mazaje ba za su ba sa iya kayar da shi. Wato shine wanda a fagen kokowa ba a iya kai shi ƙasa. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walakinahu allazi yamliku nafsahu inda al-ghadab, a ƙarfa mai kai shine wanda yake iya mallake zuciyarsa yayin da ya fushi ko yayin da aka bata masa rai. Larabawa sukan kirawo mutumin da a fagen kokowa babu mai iya masa, a fagen kokowa shi yake kai babu mai iya kayar da shi, sukan ce da shi sura'a, kuma sukan dauki al'amarinsa da girma, sukan girmama sha'aninsa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da irin wannan kallo da mutane suke yi wa mutumin da yake kai ba a kayar da shi, da yadda suke daukan sa da muhimmanci kuma suke girmama al'amarinsa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza musu fahimtar su daga waccan fahimta zuwa wata fahimta wacce tafi dacewa da shari'a ta addinin musulunci, tafi dacewa da qiyam al-qiyam al-insaniya, wato dabi'u masu kyau da ya kamata dan adam ya sifantu da su. Ya nuna musu jarumi na hakika, gwarzo na hakika, namijin maza shine wanda yake iya mallakar zuciyarsa ya danna fushinsa lokacin da ya fushi, domin wannan yana iya tirsasa zuciyarsa ne, amma wancan kawai wani abu ne wanda yake nunawa na kwanji da karfin jiki da waye, wanda kowane ne ya samu training, wato aka yi masa wato training mai kyau, to zai iya yin wannan abun. Amma shi abin da ya shafi zuciya, wani ba zai iya maka training akan wannan ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna musu cewa idan mutum yana so ya zama jarumi na hakika, to ya kasance mutum ne wanda zai iya taushe hushinsa yayin da aka bata masa rai. Mutane sun kasu gida-gida wajen hushi, akwai wanda yake da wahala kafin a fusata shi, in kuma har an fusata shi din, to dandanan kuma yakan dawo ya koma daidai, yakan dawo ya nutsu ya kuma yafiya. Akwai nabi wanda yake mai saurin fushi, amma shi ma dandanan kuma da Allah lashe shi shikenan yakan sauko. Akwai kuma wanda yake da wahala yayi fushi, sannan kuma in yayi fushi yakan dade bai sauko ba. Akwai kuma wanda yake shine kaso na hudu, mai saurin fushi amma sannan kuma mai wahalar wato lallashi ko a sassauto da shi ya sauka. To wannan shi yafi kowanne zama sharri cikin kashe-kashen mutane. Wanda yafi alkhairi shine wanda bati'ul ghadab sari'ul fai, zai yi fushi da wuri, zai jima bai yi fushi ba, wato za a dade kafin a ga fushinsa, sannan kuma koda yayi fushin nan da nan kuma sai ya sauko. To wannan shi yafi zama alkhairi. Amma wanda nan da nan zai yi fushi sannan kuma zai dade kafin a lallashe shi ya sauko, to wannan shi yafi kowanne sharri cikin mutanen gaba daya. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci wasu abubuwa waɗanda sukan taimaka wajen mutum ya danne fushinsa. Akwai hadisi cikin Bukhari da Muslim, hadisin Sulaiman ibn Surat, yake cewa ina zaune wata rana a gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, sai ga wasu mutane guda biyu suna faɗa, suna ta faɗar mummunar magana ga junansu. Ɗaya daga cikinsu fuskarsa ta yi jajawur, wato jijiyoyin wuyansa duk sun fito. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid, na san kalmar da a ce wannan mutum zai faɗi wannan kalmar, to da wannan fushin da yake tattare da shi, da bacin ran da yake damuwa da yake fama da shi, da ya wato gushe masa, da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, zahaba anhu ma yajid, da abin nan da yake ji na bacin rai na damuwa da duk ya tafi. Sai suka ce da shi Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, ta'awudhu billahi minash shaitanir rajim, ka nemi tsari daga shaitan wanda yake la'ananni. To amma da yake mutumin ba shi da rabo sai bai saurari Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ba. Haka nan Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa, allimu wa yassiru wa la tu'assiru, wa idha ghadiba ahadukum falyaskut, wato ku koyar a wajen koyar wannan, ku yi kokarin sassautawa ka ku tsananta. Har ya faɗi haka sau uku, sannan sai ya ce, idan ɗayan ku yayi fushi to yayi shiru, wa idha ghadiba ahadukum falyaskut. Hadisin Abdullahi dan Abbas ne, da Imam Ahmad da Imam al-Bukhari a cikin al-Adab al-Mufrad suka rawaito shi. Wato lokacin da mutum ya fusata, to abinda zai sa shi fushin ya sauka shine ya daure ya daina magana, yayi shiru. To wannan zai sa sutun nashi ya ragu ya sauka, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna. Sannan kuma mutum ya tuna irin ladan da zai samu idan an bata masa rai yayi fushi, musamman ma a ce yayi afuwa, musamman ya zama yana da ikon da zai yi ramuwa akan abin da aka yi masa ba daidai ba, amma ya kau da kai ya ce ya yafi, ya manta da abin da aka yi masa. Babu shakka fadar Allah ta'ala da yake cewa, man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah innahu la yuhibbu adh-dhalimin, magana ce wata ke mai girma. Allah ya ce da kai, in ka yi hakuri to kabar abin a gurina, ni kuma zan yi maka sakamako wanda yake babba. Abu Dawud da Tirmidhi sun rawaito hadisi daga Mu'adh ibn Anas radiyallahu ta'ala anhu, annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa, man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usi al-khala'iq yawm al-qiyamah hatta yukhayyirahu min al-huri al-'ayn ma sha. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake, duk wanda ya hadiye fushi a yayin da yake da iko ya zartar da abinda hushin nan yake masa shifta da shi, to Ubangiji ta'ala zai kirawo shi a cikin dandazon halittu ranar gobe kiyama, har ya bashi zabi, ya zabi wacce ya ga dama daga cikin hurul aini. Babu shakka wannan sakamako shi karan kansa zai kara wa mutum kaimi wajen ya hadiye fushi yayin da aka bata masa rai. Hakanan Imam Ahmad ya fitar da hadisi daga Abdullahi dan Umar رضي الله تعالى عنه ما يكي صلى الله عليه وسلم يتي ما تجرأ عبد أفضل عند الله من جرعة غيظ يكذبها ابتغاء وجه الله وتباب وانا أبند باوى زيكم قدع wanda yake da falala da daraja da fifiko a gurin Allah kamar mutum yayi fushi kuma ya hade fushin sa dan Allah to duk wannan fadakarwa ce ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma tarbiya ce ta yadda mutum zai samu nutsuwa kuma mutum zai zama mai hade fushin sa mai danne zuciyar sa yayin da wani abu ya faru gare shi Allah ka ba mu dace
to amin suma amin akan kula tambayar mu ta farko a wannan makon ta fito ne daga Khadija wadda take cewa malam menene hukuncin mutum da baya sauraron matarsa kuma baya bata hakokinta na aure kuma wanda mataki ya kamata ta dauka
to zamantakewar aure tsakanin miji da mata zamantakewa ce ta alkawari mai karfi da suka dauka a junansu kamar yadda Allah ta'ala yake cewa in arattum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna tinqaran fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina wa kayfa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghaliza ubangije yace wa akhadna minkum mithaqan ghaliza wato matan da kuka aura kamar kun kulla wani karfan alkawari ne tsakanin ku da su saboda haka alkawari ne da miji da mata suke dauka na cewa kowane ɗaya daga cikin su zai ba dan uwansa haƙƙin sa kowane ɗaya daga cikin su ba zai cuci dan uwansa ba don haka shari'a ta gittanya ta gitta haƙoƙi tsakanin kowanne ga haƙƙin miji akan matarsa wanda dole ta kula da waɗannan haƙoƙi ta yi masa da'a ta yi masa biyayya ta saba wa umarnin sa wanda ba bai saba wa umarnin Allah ba ta kasance ta saurari maganar sa ta faranta masa rai ta kula da gidansa ta kula da ƴaƴansa ta kiyaye amanarsa ta kiyaye masa sirrinsa wannan da haƙoƙi ne wanda suke kan mace wato dangane da mijinta to shi ma haka kamar yanda take da ko yake da haƙƙi akan ta haka ita ma take da haƙƙi akan sa kamar yanda Allah ya ce wala hunna mislu allazi alaihinna bil ma'ruf wa lir rijali alaihinna daraja mata su ma suna da haƙƙi akan mazajensu kwatankwacin wanda maza suke da shi akan matayensu don haka wajibi ne akan sa ya ciyar da ita ya shayar da ita ya tufatar da ita ya lura da lafiyarta ya lura da tarbiyyarta ya lura da iliminta ya bata gurin zama wannan duk haƙƙinta ne ya bata haƙƙinta na aure wannan duk haƙoƙinta ne akan sa idan yayi sakaci da ɗaya daga cikin waɗannan haƙoƙin to babu shakka Allah ta'ala zai tambaye shi ranar gobe kiyama sai ya ansa tambaya dangane da wannan haƙƙin da ya sakaci a kansa kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ku cika yarjejeniya da alkawari da kuka dauka domin kowace irin yarjejeniya da mutum yayi da wani to ranar gobe kiyama sai an tsiye shi an tambaye shi game da wannan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا النبي صلى الله عليه واله وسلم ينا جاء والرجل راء في اهل بيته ومسؤول عن رعيته نمجي مي كيو ني ا cikin iyalansa kuma sai an tambaye shi game da abin da aka danka masa kiyo saboda haka wajibi ne akan miji ya kula da haƙoƙin matarsa ya kokari ya dadada masa ya rada mata kamar yanda yake so ta dadada masa kamar yanda baya so ya ga tayi masa abin da ba daidai ba shi ma ya kokari ya ga ya kyautata mata kamar yanda ya san cewa idan ta bata masa ta shiga haƙƙin sa Allah ta'ala zai kama ta da wannan laifin to shi ma ya sani in ya shiga nata haƙƙin Allah ta'ala zai kama shi da wannan laifin kuma magana cewa wani mataki ya kamata ta dauka yayin da mijinta ya kasance baya bata haƙoƙinta babu abin da ya kai hakuri babu abin da ya kai hakuri wato matukar dai ba cutuwa take cutuwar da za ta sa har abin ya shafi addininta ba idan ya kasance abin zai shafi addininta to anan ne ba a tirsasa mata ko ba za a yarje mata cewa ta yi zaman da zai cutar da addininta ba amma idan wani haƙƙi ne na duniya ko tana ganin abinda yake bata bai kai yadda ya kamata a ce ya bata ba, ko sai ta hakuri ta dangana ta mai da al'amarinta ga Allah, kuma ta ci gaba da yi masa addu'a. Allah ta'ala ya shawo ya jawo ya dawo da zuciyarsa ya kuma gyara shi. Ka ta ce za ta yi bore, za ta ce za ta dawo wannan mataki, saboda in ma ta rabu da shi bata san kuma hannun wanda za ta fada ba. Saboda haka ta yi hakuri ta ci gaba da yi masa addu'a, ta ci gaba ita kuma da tsare mata, da tsare masa nasa haƙƙinsa. Da mun wasu sukan ce to su ba idan ba a ba su haƙƙinsu cikakke ba, to su ma ba za su bayar ba. To wannan ba daidai bane, dan wani yayi ba daidai ba, wannan baya halatta maka kai ma kai ba daidai ba. Kai ka bashi haƙƙinsa, kai kuma sai Allah ya karɓo maka naka haƙƙin daga wajensa. Amma in ka ci masa, in ka iya ci maka haƙƙin, kai ma ka cinye masa nasa, ko ya cuce ka kai ma ka cuce shi, to babu shakka dukkan ku kun taru kun zama cuta. Kuma kowannan ku daga kowanne ɗaya daga cikin ku zai nemi haƙƙinsa a gurin ɗan uwansa. To wannan kaga ba shi ake bukata ba. Wala ka ta yi hakuri ta yi juriya ta bashi haƙƙinsa, kuma ta roƙi Allah ta'ala ya gyara masa zuciyarsa da halayensa, shi ma ya zama mai ba ta haƙƙinta.
To sai tambaya ta gaba da take cewa malam, ga Allah menene hukuncin rataye kaya a raki da dare? Wasu na cewa wai shedanu suna sanya kayan a cikin dare saboda ga su musu ukasha.
Wannan ba gaskiya bane. Babu wani nassi da yace ka a rataye kaya, babu wani nassi sahihi da yace dole in an tuba kaya a nade su. Idan ka tuba kaya kana iya ratayewa, kana iya wato nadewa. Kowanne kai shari'a ba ta hana ka ba. Akwai hadisai da aka ruwaito waɗanda ba su da kyau, hadisai ne na ƙarya, hadisai ne yan jabo. Akwai a cikin Al-Mu'jam at-Tabarani, Al-Awsat da Al-Kabir, hadisin Abu Zubair an Jabir cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan kun cire kayan ku ku nade su, idan ba ku nade ba, to shedan zai sa shedanu za su sa waɗannan kayan. Wannan hadisin ƙarya ne, kuma mutumin da ake tuhuma da ruwayar wannan ƙarya ko da wato kago wannan ƙarya shine wani mutum da ake kira Umar ibn Musa al-Wajihi. Umar ibn Musa ibn Wajih al-Wajihi wani mutum ne wanda malamai kakab babu wani wanda bai soke shi ba, sun sifanta shi da cewa mutum ne makaryaci mai yiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya. Shi rawaito hadisin daga Jabir, daga Abi Zubair an Jabir. Haka hadisi ne da bai tabbata ba, kuma da musulmi ba gana sa kamar Ibn al-Jawzi a cikin littafinsa al-Mawdu'at, kamar Shawkani a cikin littafinsa al-Fawaid al-Majmu'a, Suyuti a cikin Zailul Ahadith al-Mawdu'a, da dai sauran malamai waɗanda sun yi ishara zuwa ga cewa hadisi ne na ƙarya. Akwai wata ruwaya ta Aisha, ita ma kucin kucin wannan, ita ma ruwayar Muhammad ibn Umar al-Waqidi ne, wanda shi ma yana daga cikin wanda malamai suka sifanta shi da yiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya. Saboda haka hadisan duka babu wanda ya inganta. Saboda haka abinda kaga dama kai, in kaga cewa nade kayan ka shi za su sa kayan naka su yi ƙarko su dade, kana mora da su kana amfani da su, shikenan sai ka nade. In kuma kaga a'a kai ratayewar ce tafi maka, shikenan sai ka rataye kayan ka, kai mai yanci ne anan. Abinda kaga dama ka zaba shi za ka yi, amma kada ka yarda cewa akwai wani hadisi da ya tabbata wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a nade tufafi in an cire su, in ba haka ba shedan zai sanya. Wannan babu shi kuma ba gaskiya bane.
Ita tambayar da ke cewa shin malam, kudin haira shago yana daga cikin kudin da za a lissafa da ainihin kudin cinikin wajen fitar da zakka? Sako daga Mahmud Hotoro.
To ban gane me yake nufi da kudin hayar shago ba. Shagon ba biya yake yi ba?
Yana biyan kudin hayar ne shago da kuma kayan cikin shago. Idan ya tashi
kaga shago ai ba nashi bane. So wancan kudi kuma da ya biya ai kaga ya riga ya biya mai kaya, amma kudin da yake hannunsa da kayan da suke cikin shagon, kudin da yake hannunsa da kayan da suke cikin shagon su zai lissafa. Ya lissafa ya ga nawa ne sun kai nisabi, sun shekara a hannunsa kuma sun kai nisabi, shikenan zai fitar da kaso 1/40, wato 2.5 cikin 100 na wannan dukiya. Shine 1/40 na wannan dukiya. Amma kudin da zai bama wani ya riga ya bayar, to wannan ba a lissafi da shi.
sunan kitwa malam akwai hadisin da yake wato da yake za azabtar da waɗanda ke amfani da hannu wajen biyan bukatar su ta sha'awa. Ina kuma so malam ya bani shawara.
To hadisan da suka zo da suka yi magana akan wannan hadisai ne da duba wanda ya tabbata da hadisai ne masu launi kamar nakihul yadi mal'un wanda ya aure hannunsa la'ananne ne. Illa iyaka dai malamai sun tattauna matsalar cewa menene hukuncin mutumin da zai biya bukatarsa da hannunsa. Galibi ko mafiya yawan malamai sun tafi akan haramcin wannan. Mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa wannan haramun ne saboda Allah ta'ala yana cewa wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru mulumin faman ibtagha wara dhalika fa ulaika humul adun. Allah ya ce wanda suke kiyaye farjin su illa ala azwajihim sai dai ga matan su na aure aw ma malakat aymanuhum ko ga bayan su wato kwarkwarorin su fa innahum ghayru mulumin to anan ba za a zarge su ba. Sai Allah ya ce kuma lita zawara a zalika to duk wanda ya nemi biyan bukatarsa ta wata hanyar da ba wannan ba fa ulaika humul adun to waɗannan su ne masu ƙetare iyaka. So suka ce tunda Allah ya ce wara a zalika ay wara al mazkur wanda suka ƙetare abinda aka ambata shine az-zauja wa mulkul yamin wato mace ko kuyanga lokacin da ake rike kuyango. To banda ba wannan ba Allah ya ce fa ulaika humul adun to wannan sa suka ce haramun ne. Malamai daga baya da suka sake tattauna mas'alar sun sake yin ishara zuwa ga wani dalili kuma daban shine kasancewar bincike ya nuna cewa wanda yake yin irin wannan din yakan samu cutuwa. To duk abinda kuma dan adam zai yi cutar da shi musulunci bai yarda masa yi ba. Haramun ne mutum yayi abinda idan yayi zai cutu. Allah ta'ala yana cewa la tulqu bi aydikum ila at-tahluka kada ku jefa kanku cikin halaka. La taqtulu anfusakum in Allah kana bikum rahima. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la darara wa la dirar ba cuta kuma ba cutarwa. Kakka jefa kanka cikin cuta kaka kuma cutar da wani. Ad-dararu yuzal duk abinda yake cuta kamar yadda ka'ida ce ta malamai da suka yi ittifaki akan ta duk abinda yake cuta to ai kokarin kawar da shi. To tunda har an gano ta hanyar likitanci ta hanyar binciken ilimi na zamani cewa wannan din yana cutar da mutum kaga wannan shi zai kara tabbatar da bangaren haramci din duk da wasu sun tafi akan cewa ba haramun bane musamman ma idan yana jin tsoron fadawa cikin zina wasu sun faɗi wannan. To amma a tuna fa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yadda wato mutumin da ba shi da aure kuma yake da matsananciyar sha'awa zai yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'asharal shababi man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil farj wa ahsanu lahu ahsanu al farj wa aghaddu lil basar faman lam yastati fa alayhi bis sawm fa innahu lahu wija. Annabi ya faɗi magani ga wanda ba zai iya yin aure ba. Annabi ya ce ya ku taron samari ku yi aure domin wannan shi zai sa mutum ya kame ganinsa kuma ya tsare farjinsa. Wanda ba zai iya ba Annabi ya ce faman lam yastati wanda ba shi da abin da zai yi aure fa alaihi bis-sawm to ya azumi. Don haka ashe wajibi akan mutum shine ya fara gwada at-tibbun nabawi shine wannan magani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar shine mutum ya azumi fa innahu lahu wija. Annabi ya ce wannan zai yanke masa zafin sha'awar da take tattare da shi. To amma mutum bai gwada wannan ba kuma ya karkata zuwa ga wancan babu shakka wannan ya sabawa abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar. To amma abinda malamai suka ittifaki da shi cewa laifinsa bai kai na zina ba koda ko abin da bai dace ba to amma ba za a kwatanta wanda yayi wannan da wanda ya zina ba. Da haka a kawo wasu hadisai waɗanda ba su tabbata ba da suke nuna kamar laifinsa ɗaya da mai zina ko la'ananne ne wannan ba daidai ba ne. Amma dai kaucewa abin da barinsa wannan shi ne fi daidai dacewa.
To sai ne ce malam menene hukuncin rantsuwa a cikin wasan kwaikwayo? An ce duk wanda ya rantse a kan ƙarya sai ya yi azumi to ya abin yake a ɓangaren wannan?
To shi Allah ta'ala sunansa abu ne wanda ake girmamawa, ba a san a riƙa wasa da sunan Allah. Wala taj'alullaha urdatan li aymanikum, kai zama na koyaushe ka riƙe amfani da sunan Allah, kana rantsa-rantsa da sunan Allah, kana wato maimaita kalmar Allah Allah a bakinka cikin wasanni. Wannan bai dace ba. Malamai sun yi magana akan la yu'akhidhukum Allahu billahwi fi aymanikum, Allah baya kama ku da yasasshiyar rantsuwa. Kace yasasshiyar rantsuwa shine mutum ya rika cewa wallahi na faɗa, wallahi na ganka, wallahi ban ganka. Wato abinda yake tabbatacce da babu ko shakka, amma kuma yana masa rantsuwa. Mutum ne a zaune ya ce wallahi a zaune nake, ko a tsaye ya ce wallahi a tsaye nake, ko a tafiye ya ce wallahi a tafiye nake, ko mutum yana gidansa wani ba ko masa waya ce wani kana gida, ka ce wallahi ina gida. Allah ce baya kama ku da irin wannan. To amma duk da haka ya kira ta lagu, ya kira wata yasasshiya, wato rashin yin ta yafi yin ta. Wallazina idza marru bil wa idza marru bil lagwi marru kirama, shi lagu wani abu ne da ake so a kauce masa, ba abu ne da ake so a zama ana yin sa ba. To ballantana kuma abinda za a yi shi cikin wasa, wannan abu ne wanda yake ba bai dace ba. Saboda haka koda ana so a kwatanta rantsuwar ma, to ya kamata a kada ai amfani da sunan Allah. Ai ya ce kawai ka ce na rantse shikenan, na rantse. Kada ka kawo ka tsa sunan Allah ko manyan a cikin abin da kasancewa ba wasanni ne kawai. Babu shakka wannan yana da hadari kwarai da gaske.
To sai sakon Sunusi Adam kana kargo yake cewa da Allah mallaka ina so a yi min karin bayani akan sujjadar tilawa, shin sai da algulla mutum zai yi ta, kuma mutum zai iya kallon ko ina ko kuwa lalle sai ya kalle alƙibla?
Wannan fatawa ce ta wasu daga cikin malamai cewa mutum ba zai sujudu tilawa ba sai yana da alwala kuma sai ya kalli alƙibla, domin sun ce sujudu tilawa kamar sallah take, sallah ba a yin ta sai da alwala, kuma ba a yin ta sai an kalli alƙibla. A yayin da wasu daga cikin kuma malamai har ma cikin sahabbai kamar Abdullahi dan Umar da ire-irensu sun saba ma wannan cewa wato ana iya yin sujudu tilawa koda ba alwala, kuma ana iya sujudu tilawa koda ba a kalli alƙibla ba, saboda sujudu tilawa ba sallah bace, don haka ba za a sharɗanta mata abinda aka sharɗanta wa sallah ba. Sallah ita aka sharɗanta wa alwala, ya ayyuhal ladina amanu idza kuntum ila ssalati faghsilu wujuhakum, amma gundarin sujjada ita kadai wannan ba a kiranta sallah. Tun zai yi sujjada kawai, ba za a ce yayi sallah ba. Sallah tana fara da kabbara harama ta kare da sallama, sabanin sujudu tilawa ita sujjada ce kawai mutum yake yi. Sannan hadisi ya tabbata cikin Sahih al-Bukhari, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama a Makka ya karanta suratul najmi har ya kai karshenta, abin nan karshenta sujjada ce, sujjada ake a karshen suratul najmi. To da ya karanta, akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba a gurin, sun kewaye suna sauraron karatunsa. To da ya kai karshen suratul najmi duk suka faɗi suka yi sujjada, fasajjadal muslimuna wal mushrikuna jami'an, da musulmai da wanda ba musulmi duk suka faɗi suka yi sujjada. Sai malamai suka ce to kaga anan musulmi da suke kewaye da shi duka sun yi sujjada, Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bai tuntube su ya ji cewa dukkanin su ne suke da alwala ba, wanda yake nuna cewa ba sharadin ta sai an yi alwala ba, dan zai wahala a ce dukkanin su ba masallaci suka zo ba a ce sun dauro alwala su kafin su zo. To amma da aka yi sujjada din duk sun yi sujjada, Annabi kuma bai yi wa wani inkari ba, ko bai ce yayi bincike ya gano waɗanda suke da alwala da wanda ba su da alwala ba. Sannan kuma mutumin da yake karatu zai zama kewaye ake da shi, wasu ta damansa, wasu ta hagunsa, wasu a gabansa, wasu ila ma wasu a bayansa, yana tsakiya. To kuma aka ce duk sun yi sujjada, kaga anan babu batun cewa sun dukkanin su sun kalli alƙibla, don haka babu sharɗanta ganin fuskanta alƙibla, babu sharɗanta alwala. To amma da a ce lokacin da mutum zai yi karatu din yayi alwala din, to babu shakka wannan shi yafi kamala, wato mutum ya zama cikin kammalallen tsarki lokacin da yake karanta Qur'ani, ya fi lada sama da ce wato baya da alwala din. Amma alwala din bata zama sharadi ba, bata kuma zama wajibi ba, don haka mutumin da ya zo karatu yake karatun Qur'ani ko ya saurari karatun Qur'ani aka zo gurin sujjada to zai iya yin sujjada sawa'un da alwala a cikin sa ko ba alwala a cikin sa sawa'un yana kallon alqibla ko ba yana ko yana kallon inda ba alqibla ba
to sai wannan tace mallam lalaki siyata tana gaba da ni kuma ba tare da wani dalili ba ina mafita domin ni dai bana son yin gaba gashi kuma mijin mu bai dauki wani mataki a kai ba
to magana da daman gaba bai dace tsakanin musulmi da musulmi ba tsakanin musulmi da musulmi abinda aka sani shine soyayya ka so dan uwanka musulmi ballantana wanda kuke tare da shi ballantana wanda wani abu ya hada ku irin aure saboda haka bai kamata a ce mace tayi gaba da kishiyarta ba saboda kawai tana kishiyarta la'am za a iya samun abinda ake cewa kishi wannan wani abu ne na dabi'a da Allah ta'ala ya halicci dan adam da shi ba za a ce mace kar ta zama tana da kishi ba amma kuma kada kishin ya zama gaba ta yadda za ta so wani abu ya samu yar uwarta na cuta ko in ya same ta za ta yi mata dariya ko za ta ji dadi ko ma za ta yi sa'ayi ta yi kokari daga cewa ta cutar da ita babu shakka in tai haka to wannan ta fita daga tsarin kishi wanda aka yadda mace ta yi a yayin da take tare da kishiyoyinta mata Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi kishi amma ba mu ji cewa kishinsu ya kai su da tunanin yadda ɗaya daga cikinsu za ta jiga ta ƴar uwarta ba ko ta yi mata wani abu da zai cutar da ita suna dai nuna kowace takan nuna ita tana so ta zama ita ce tafi zama mafi soyuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da ƴar uwarta wannan yana da kyau wannan zai taimaka wa rayuwar tasu ta yi daɗi tare da mijinta yayin da daga cewa tana son shi kuma tana so ta zama ita ce tafi kowa a samun kulawarsa to amma wannan ba shi zai bata dama ba sai abinda zai cutar da ƴar uwarta don haka koda a ce yadda kika faɗa ita ƴar uwar ta abokiyar zamanta ki tana nuna miki wani abin da bai dace ba to ke ki nuna mata abin da ya dace idan ta muna na miki ke ki kyautata mata idan ta bata miki ke ki dadada mata idan ta miki rowa ke ki yi mata kyauta idan ta tai miki rana ke ki mata inuwa kamar da Bahaushe yake faɗa to in kin yi haka to zaki shiga karkashin fadar Allah wala tasdawul hasanatu wala sayyi'a ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم الله تعالى يكي تشوا ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ممونن ايكي دكيكياون ايكي دممونا بازا ستبا زما ديدي با كيكياور دبيئه دممونا دبيئه بازا ستبا زما ديدي با a gurin Allah babu shakka kyakkyawar dabi'a da kyakkyawan aiki shi soyuwa ko kuma shine ma yake abin soyuwa a gurin Allah Allah ya ce idfa billati hi asan kai kai ka bayar da abin da yafi kyau wato koda za a muna na maka kai in ka tashi ba wai kai mai kyau ba in kana iya yin abin da yafi kowanne kyau to na dabi'a na hali to kai wannan fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun kanahu waliyun hamim sai kaga wanda a tsakaninka da shi ba ga miciji ya dawo ya zama abokinka masoyinka na kud da kud shine waliyun hamim abokinka masoyinka kuma na kud da kud wannan ita ce tarbiyar da Allah ta'ala ya ba wa mu'mini yace wa ma yulqa ila allazina sabaru amma ba kowa ne ya zama yake da irin wannan dabi'a ba sai masu hakuri wa ma yulqa ila zu hazzan azim ba kowa ake bashi irin wannan dabi'a ba sai wanda yake da babban rabo to ki fatan ki kasance cikin masu babban rabo cikin masu hakuri da Allah ta'ala ya ambata da zamana kin kwatanta yiwa kishi yake abu mai kyau in ta ganki ta dauki kai ki in kin ganta ki mata sallama in ta yi in kin yi rashin lafiya ta ki gaishe ki in ta ita rashin lafiya ki gaishe ta ki sa ayi wajen ki taimaka mata ki ainihin tallafa mata idan ta hana ki ke ki bata idan ta ki ziyarta ki ke ki ziyarce ta idan ta daure miki fuska ke ki mata burbushi to zaki ga canji koda ta bangaren ta ne domin Allah ta'ala yake cewa fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hamim wannan shine abin da ya kamata ki haka kai ki ce zaki rama ko ki ce tunda dai ita ba zaman lafiya take so ba ko tana gaba da ni ni ma bara in yi gaba da ita a'a ita in ta yi gaba da ki ke kakki wannan ke ki zama mu'mina ta kwarai ki tuna cewa ita rayuwa takaitacciya ce yau ana tare gobe kuma za a iya rabuwa ko ko ba komai ba mutuwa tana nan tsakankanin za ta raba mu. So ka wannan shine abin da ya dace, kuma shi mijin ku ya kamata ya kasance mai kokarin hada kan matansa yayin da yake ganin wata tana ba daidai ba, to kokarin nuna mata nusar da ita, wannan zai taimaka. Kuma wannan yana daya daga cikin haƙoƙinsu da ya suke kan shi, wato kada kawai ya zura ido ko wace ta yi abin da ta ga dama ko ta cutar da ƴan uwarta ba tare da ya ɗauki wani mataki ba, ba haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a tsakankanin matansa ba. Allah ya samu dace.
Sai sakon da ke cewa akramakalla ina so a yi min ƙarin bayani akan hadisin Abu Musa al-Ash'ari da ke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'ahadu bil Qur'ani fa wallahi nafsu Muhammadin biyadihi zuwa ƙarshe. Mustafa Abubakar Karayi.
Hadisi ne sahihi yana cikin Sahih Muslim, ta'ahadul Qur'ana fa innahu fa wallazi nafsi bi yadihi innahu ashaddu tafallutan min al-ibli min uquliha. Wato kula da haddar ku ta al-Qur'ani, na rantsi da wanda raina yake hannunsa al-Qur'ani ya fi saurin kubucewa sama da yadda raƙumi yake kubucewa daga dabaibayensa. Wato wani hadisi ɗaya ne daga cikin hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake kwadaitar da musulmi wanda ya karanta Qur'ani ya haddace wani abu daga cikinsa ya yi kokarin bibiyarsa da bitarsa da karanta shi akai-akai da yin kiyamun laili da shi in yana da iko, domin wannan zai taimaka masa wajen ya zama al-Qur'anin yana tare da shi ko da yaushe. Idan ya yi sakaci to zai neme shi ya rasa, kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min mudakkir, mun sauƙaƙe karatun al-Qur'ani, mun sauƙaƙe karanta al-Qur'ani ko haddace al-Qur'ani domin wa'azi ko wa'azantuwa. Wannan ya nuna mana cewa karanta al-Qur'ani a haddace shi abu ne wanda Allah ta'ala ya sauƙaƙe, babu littafin da yake da sauƙin a haddace shi kamar al-Qur'ani. Shi yasa za ka ga kowa yana iya haddace shi, yaro ƙarami ya haddace shi, ɗan shekara 7, ɗan shekara 10, shekara 12, tsoho ɗan shekara 80 ya haddace shi. To wannan yana daga cikin tasirin da Ubangiji ta'ala ya yi na al-Qur'ani na a haddace shi. Babu wani littafin da yake da irin wannan sauƙin a haddace sai al-Qur'ani, ba don kuma don ya zama mu'jiza. Da mai fahimtar abin da yake karanta da wanda ba ma ya fahimta duk suna haddace shi. Za ka ga mutum yana karanta al-Qur'ani da wato da tajwidinsa, yana ba kowane harafi haƙƙinsa, amma in ka tsiye shi ka ce ya fassara maka aya ɗaya daga ciki ba zai iya ba. Amma kuma gashi yana karantawa kamar yadda Larabawan da aka saukar al-Qur'anin karan farko suke karantawa, wato cikin tajwidi da miliya da bawo kowane harafi haƙƙinsa da fitar da kowane harafi daga makarijinsa. To amma kuma ba zai iya fassara maka ba. To in ba al-Qur'ani ba yana da wahala a samu wani littafi wanda za a ce gashi nan ana karanta shi ba a fahimtar abin da ake karanta, amma kuma an haddace shi, an haddace kowane harafi daga ciki, da wani zai canza gurin fa ya sa wa fallazina amanu ya sa wallazina amanu, to za ka ga an ci gyaransa, an ce ai gurin ba fa ba ce wa ne. To babu wanda yake da wannan sauki sai al-Qur'ani. To haka nan kuma yake da saurin kubucewa, yadda in ka karanta za ka haddace da sauri ko cikin sauki. To haka nan in ka bashi haka kuma zai kubuce cikin sauki, shi ne ashaddu tafallutan, saurin kubucewa. Idan aka daure raƙumi ko raƙuma da wani madauri ko wanda bai bayi wanda ba mai karfi ba, da ta motsa zai iya zarewa ko ya tsinke. To haka shi ma al-Qur'ani yake ko fiye da haka ma, wajen ya kubuce daga zuciya ko da kwakwalwar wanda zai haddace shi ba tare da yana bitarsa ba. Don haka dai hadisin yana kira ne zuwa zama haddace al-Qur'ani, ko waɗanda suka haddace wani bangare na al-Qur'ani su kasance masu bibiyarsa, masu bitarsa. Shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bitar al-Qur'ani, duk da cewa Allah ta'ala ya gaya masa cewa idan an karantar da shi al-Qur'ani to ya tsaya ya saurara. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana wa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Duk da Allah ta'ala ya masa wani alƙawari cewa in ana karanta masa al-Qur'ani ya tsaya ya saurara kawai, da an gama Ubangiji ta'ala zai tattara masa al-Qur'anin gaba ɗaya ya sa masa a zuciyarsa. Amma duk da haka ya kasance mai bita ne, yana bita. Shi yasa duk shekara a Ramadan Jibril yakan sauko su yi bita alqur'ani a shekarar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yazo suka yi bita alqur'ani har sau biyu to kaga idan shi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bita alqur'ani to ina ga wani wanda shi ba a yi masa alkawarin da aka yi wa Annabi na sanu kure uka falatan sa illa masha Allah ba kaga shi yafi kamata a ce ya kula da abin da ya karanta na alqur'ani shine ma'anar abinda wannan hadisi na Abu Musa al-Ash'ari yake faɗa.
To sai sakon da ya fito daga hannun Mubarak Ali Tudun Wadar dan Kade. Yake cewa mallam mutum ne mahaifinsa ya aike shi har ya bashi kuɗin da zai hau abin hawa amma sai ya tafi da kafarsa. Ya zuba kuɗin aljihunsa to shin wannan kuɗin sun halatta a wajensa?
Inda har ya je ya biya buƙatar mahaifin nasa shikenan ba wani abu. Sai dai idan mahaifin nasa yana buƙatar ya gaggawa kuma ya kin hawan abun hawa ya tafi a ƙasa ya bata wa mahaifin nasa lokaci tare da cewa mahaifinsa ya bashi wannan kuɗi don ya gaggawa to anan kaga ya saba wa manufar mahaifin nasa ta bashi abin kuɗin hawa amma in sako ne wanda jinkirin aje a kawo shi ba zai cutar ba yaga cewa shi zai iya taka sayyada ya je har ya samu abin da zai samu wannan babu komai a ciki ya je ya dawo ya hau motar ba ya tafi a ƙasa kuɗin sun zama nashi.
To sai Abdullahi Muhammad wanda ke cewa mallam wai shin tsakanin yin sallama da kuma amsa sallama wanne ne wajibi wanne ne sunna?
Abinda malamai da yawa suke faɗa da dama daga cikin malamai da cewa akwai wanda suka saba ɗan kaɗan kamar Ahnaf sun saba cewa yin sallama wajibi ne yin sallama mustahabbi ne mai ƙarfi ita kuma ansawar wajibi ce saboda Allah ta'ala ya ce wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha idan aka yi muku gaisuwa to kuma yarda wato mafi kyan abinda aka yi muku na gaisuwa ko kuma yarda daidai wacce aka yi muku anan Allah ta'ala sai ya bada umarni da cewa ko gaisuwa da mafi kyan abinda aka yi muku ko kuma yarda ita saboda haka ya kasance mafi kankantar wajibin da mutum zai yi inda ya ji sallama shine ya mayar da kutankucin yadda aka yi masa idan an ce da shi assalamu alaikum idan abinda zai yi abinda aka fi so ne ya ce wa alaikum assalamu rahmatullah idan kuma ba zai kai ga abinda wato ba zai abinda yake ahsana minha ba mafi kyan abinda aka yi masa sai ya ce assalamu alaikum shima kutankucin yadda aka gaya masa shine awrudduha. Wasu kaɗan daga cikin malamai suna ganin cewa ita kanta yin sallama ɗin ka yi wa mutum sallama wajibi ne in ka gan shi haƙƙi ne nashi a kanka kai masa sallama kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Muslim da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa haƙƙin musulmi a kan ɗan uwansa musulmi guda biyar ne na farko shine an yusallima alaihi idza laqiyahu ko yusallima alaihi idza laqitahu kai masa sallama idan ka gamu da shi kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa yin sallama cikin haƙƙoƙin musulmi akan musulmi to duk abinda aka ce haƙƙi ne na wani akan ka to ba nuna wajibi ne kai ne haka nan Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum Nabi yace ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani ko ba za ku yi imani ba har sai kun so juna yace to bana gaya muku abinda idan kun yi shi zai nuna kun so juna ba shine ku yada sallama tsakaninku shi ku yada sallama a tsakaninku sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi ayyul islam khair wa ayyul a'mal khair wanda musulunci ne yafi sai yace to tsaimu ta'am تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف وتقوم الليل والناس نيام وتقوم الليل والناس نيام يجي انت بيش ولا مسلم شي ني يفي شي ني يجي كا باي ده صدقه سنن كاي سلاما ده وندا كسني ده وندا ما كسني با على من عرفت ومن لم تعرف ده وندا كسني ده وندا ما كسني با to da irin waɗannan hadisai duka waɗanda suke nuna cewa sadaka ɗin nan sallama ɗin nan karan kanta haƙƙi ne na musulmi akan dan uwansa musulmi in ya ganshi yace da shi assalamu alaikum. Sannan shi wanda zai akai wa sallama wannan wajibi ne kaulan wahidan cewa in an masa sallama ya zama tilas akan sai ya ansa. Idan mutane ne da yawa akai musu sallama in ɗaya ansa ya dauke wa sauran, amma da duka kowa zai ansa to da yafi, amma da a ce ɗaya zai ansa zai dauke wa sauran. Idan kuma dukkan su ba wanda ya ansa to dukkan su sun yi laifi, wato zai zama fardu kifaya ne ansawar a lokacin. Idan ɗaya yayi ya dauke wa sauran, in sun yi su duka to wannan afdalu shi yafi, idan duka sun ki to dukkan su sun yi laifi. Haka nan ma mutane da yawa waɗanda za su zo su iske jama'a gungun jama'a, idan ɗaya daga cikin su yayi sallama to ta dauke wa sauran, idan su duka kowa yayi sallama to wannan shi yafi. Idan aka ce sallamar da su yi wajibi ce kuma zan ba su yi ba to duka sun yi laifi. Wannan shine abinda malami suka faɗa dangane da wannan maudu'i.
To sai sakon Umar wanda ke cewa shin menene hukuncin habaici a musulunci?
To duk abinda za ka yi ka bata dan uwanka ka cutar da shi ba yi da kyau. Allah ta'ala ya hana mumini ya cutar da dan uwansa, ya cutar da dan uwansa mumini ya haramta wannan, ya cutar da shi ta hanyar zande, ta hanyar kyafice, ta hanyar nuni da dan yatsa, ta hanyar magana, ta hanyar jifansa da lakabi, ta hanyar giba, ta hanyar annamimanci. Dukka waɗannan abubuwa ne da musulunci ya hana dan uwan musulmi ya wa dan uwansa musulmi. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ولدكان سوء أن أبوه نيد الله تعالى يهني غا يهنى مؤمني يهوى أن أنسى مؤمني. صور هكا بعد يدي بني متن يهوى أن أنسى حبيتي كوي مصر بقم مغانا كوي مصر زنجي كوي يدشي. Duk wanda ya yi wa ɗan uwansa wannan, ɗan uwan nasa ya cutu da wannan, to abu shakka ya shiga haƙƙinsa, kuma Allah ta'ala zai iya cajin shi da wannan sai ya nemi ɗan uwan nasa ya fi masa, wannan shi ne zai fitar da shi daga wurin Allah.
Mana sau da ke tambayar matsayin sunan Zabba'u.
To Zabba'u ba shi da wata ma'ana ta kamaimai, sai dai suna ne wanda Larabawa sukan yi amfani da shi musamman a lokacin jahiliya. Ba za ka ce haramun bane sa shi ko mutum ya sa waɗansa ko yarsa wannan sunan ya yi laifi, ba za ka ce ya yi laifi ba, duk da cewa an fi so dai a samu suna wanda yake mai asali, sunan wata baiwar Allah wacce a tarihi ta zama abin misali ta hidimta wa musulunci, ko sunan wata sahabiya daga cikin sahabban manzon Allah, ko sunan wata mata daga cikin matan manzon Allah, ko sunan ƴaƴan manzon Allah, ko sunan matan sahabbai, ko sunan wasu mata waliyai malamai waɗanda suka hidimta musulunci, wannan babu shakka shi aka fi so, domin shi suna wanda Bahaushe yake shi linzami ne. Kakan sa wa ɗanka suna da fatan cewa ya kwaikwayi, wato mai irin wannan sunan ya taso da irin halayyarsa. To kaga ashe in haka ne ya kamata an zaɓi suna mai asali, mai daraja, mai kyau, wanda za a iya cewa ga mai sunan ga abin da ta yi wa musulunci, ko ga mai sunan ga abin da ya yi wa musulunci. Amma da a ce za a samu wani ya sa irin wannan sunan wanda ba za ka ce yana ɗauke da wata mummunar ma'ana ba, domin suna yana ɗauke da mummunar ma'ana, wannan haramun ne musulmi ya sa wa ɗansa ko ƴarsa. Amma in ba ya da wata mummunar ma'ana to babu laifi, dan mutum ya sa ba a cewa a nan ya yi haramun, duk da dai ana iya cewa da shi ba haka ya kamata a ce yayi ba.
To masha Allah, Allah ya sa mu dace, kuma mallan Allah ya saka da alkhairi. Masu sauraro duka a nan muka kawo ƙarshen shirin a wannan rana ta Asabar, kuma dai za ku iya ƙara sauraron wannan shiri a ranar Talata da misalin ƙarfe 2 na rana. Haka zalika za ku iya aiko da sakonnin ku dai a kan lambobin da aka saba, wato 0800 555 4 4 4 1 3, wato 0800 555 4 4 4 1 3, ko kuma 0700 777 4 4 2, wato 0700 777 4 4 2, ko kuma akan lambar waya 0703664145 wato 0703664145. Haka zalika ga waɗanda za su iya aika mana ta sakon su ta shafin mu na yanar gizo, za ku iya aika akan fatoyirrahama@yahoo.com ko kuma ta kan shafin fatoyirrahama dake dandalin nan na sada zumunta na Facebook. A madadin sashen addinin musulunci na gidan rediyon rahama farincikin al'umma da ke yada shirye-shirye akan mita 97.3 a zango na FM da kuma shehin malami a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda ya samu damar amsa muku tambayoyin da kuka aiko. Sai wanda ya tattara min sautin akan na'ura Bashir Idris Ngoggo, Anas Idris Hassan, da na kasance tare da ku, nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akwai wanda kaga da yake cewa Allah yana buƙatar ƙarin bayani akan wannan hadisin, yake cewa kaga kalin nabi tisani swani
za ka samu lanta idan maratul ula ila tisani sun kullu lafi ya sami ina kullu ta fi bait allati yatiha
nan sai wani shi ma shi ne yana magana akan wajibi da farilla. Sai wani shi kuma shi ne mutum yake yare ta mutum yake bin mutum sallah idan bai gamsu da yadda limamin ko liman din yake gudanar da sallar sa ba, shi na muku fatan alkhairi.
Kuma da sababi ne ko
sababi ne, sai wannan shi ma kage gita mala ina so ayi min bayani akan wannan hadisi. Shi kuma da sunan gita la ta kuma sa'ata hatta yanzila ruwan bila ma ta ko
da kuma ilimin da shi mai bayani mai khairin ne da kuma tsafo fara tubo
da za su iya shiga ko?
Zai rubuta su.
Ana neman addu'a da za ta rufe take jidda ku. Kai sa'a
kai sa'a ma za su zama cikin
sati mai zaba. Yau dama sai na gama da wannan muna da sauran lokaci
cikin shiga abin da sai sauwa. Dictionary nan ma ya kawo
ma'anar zaba ko